ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren Laraba ne wanda daidai da daren 4 ga watan Rajab Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 15 ga watan June shekara ta 2010 wannan shine kasar na 18 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Hikmatun min at-Tarikh ta Malam Muhammad Uthman al-Khamis Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi dama dai wannan littafi wani yanki ne na tarihin musulunci ya tabo ma'ana yana tattaunawa ne dangane da lokaci mafi muhimmanci a cikin tarihin musulunci wanda yake farawa tun daga aikowar da Allah madaukakin sarki wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan magana dangane da abin da ya shafi haihuwar shi aiko shi rayuwar shi har zuwa rasuwar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu sani da cewa babu wani mutum bayan annabawa da manzannin Allah madaukakin sarki waɗanda ainihin wato Allah madaukakin sarki mai da su su zama abeban koyi ga duniya in ba su annabawan ba amma mu wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya sanya mana annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama a matsayin babban abun koyi Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhira wa dhakara Allah kathira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine babban abun koyi gare ku amma wannan kwaikwayo da koyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kadai zai faru ne ga waɗanda suka yarda da Allah kuma suke fatan su kai lahira salin ali sannan suke ambaton Allah ambato mai yawa haqiqa rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga lokacin da aka aiko shi har zuwa lokacin da ya rasu ita ce abar koyi ma'ana al'amuran da suka faru ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi to Allah bai mana umarni da mu kwaikwaye shi ba a ƙarƙashin haka wasu al'amura da suka rinka afkuwa gare shi kamar zuwa khalwa na kebancewa da yake zuwa yana zama yana ibada na wasu dare raki ko wasu kwanaki waɗannan ba su daga cikin sunna dan haka musulmin da suke aje kansu a wasu ɗakuna ko a wasu ƙauyuka ko a wasu tsaunuka su je su zauna da nufin sun shiga khalwa to wannan ba su daga cikin ainihin wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum ya ce zai shiga khalwa ya kwana 40 ko kwana 60 ko makamantan haka domin annabi ya yi waɗannan abubuwa ne kafin a aiko shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tabbas ba za ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kambata akan wannan lokaci ba amma yana zaune ne ba tare da wata shari'a ta wani annabi da ya gabace shi ba ba kuma tare da Allah ya bashi wata ainihin shari'a ba a ƙarƙashin wannan ayat da take cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kawo shi da cewa fi rasulillahi to ishara ce dilala ce ta iqtira wato abun nuni ne da ke nuna kadai ana kwaikwayen shi ne daga sanda ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da Allah cewa laqad kana lakum fi muhammadin uswatun hasanatun to da za a yi koyi da shi tun daga lokacin da ya zama muhammad amma ba za a yi koyi da shi ba sai daga sanda ya zama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'ar musulmi wannan matashiya ce ainihin muka yi wa al'umma ba dan komai ba domin su ainihin fahimta bayan da muka gama karanta wannan takaitaccen tarihi na ainihin aiko shi bayan haihuwar shi rayuwar shi da rasuwar shi a takaice kwarai da gaske daga cikin wannan littafi na hikba sai muka zo da ainihin wannan littafi mai suna fiqh sirah na wani professor ne wanda yake ainihin a jami'a ko kuma a ainihin wato law school ta ainihin wato alƙalai da ke Riyadh wato makarantar koyar da lauyoyi ko alƙalai da ke Riyadh kuma shi ne ma ainihin shugaban wannan makaranta mai suna Professor Zaid Dan Abdul Karim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muka fara karanto fiqhun da ke tattare da rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin mun ji cewa hadisai sun tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa dukkanin wata musiba da ta same ku idan za ku yi jimaminta ko za ku ji zafinta to ku tuna babban musibar da ta same ku ta rashi na rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce musiba mafi girma da ta ainihin samu al'ummar musulmi. Dan haka wasu suka rude, wasu suka fita hayyacin su, wasu suka kurumce, suka kasa bude baki su yi magana. Allah ya kara waɗannan sahabbai manya-manyan masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsira da aminci. Idan jama'a musulmi ba su manta ba, mun karanta mas'aloli masu dimbin yawa ainihin a cikin wannan littafi, wanda har muka taho mas'ala ta ainihin wato 21, wanda ita wannan mas'ala malam yana magana ne dangane da wato mas'ala ta 20, wanda take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar duniyar nan bai bar kotaro ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To sa'annan muka sake jin cewa ai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abin da ya bari shine ilimi da al'amuran da suka shafi karantawa. To sa'annan muka ji mas'ala ta 21 wanda malamin ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce su annabawa ba sa ainihin wato barin dukiya balle a gaje su, abinda suka bari yana zama ainihin wato sadaka. Ina fata an gane. To muna kan tattauna ire-iren waɗannan mas'aloli ne sai ainihin lokaci ya kure mana bayan mun shiga al-mas'alatu thaniya wal 20, mas'ala ta 22 a cikin shafi na 680 na wannan littafi. Dan haka ita wannan mas'ala ita zamu dawo kanta idda malai yace laqad mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa dir'uhu marhuna inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sha'irin ta'aman li ahlihi fa'ala hadha wa huwa ra'su ad-dawla wa waliyyu al-amri wal hakimu ash-shar'i sallallahu alaihi wa alihi wasallama yamutu wa dir'uhu inda yahudiyyin lam yusadir haqq al-yahudi ash-shakhsi ولم يستغل سلطته وحسبك منه صلى الله عليه وآله وسلم وهو بهذه المكانة لكي يقتضد من يهودي ارتهنه درعه فهل بعد هذا نحتاج إلى دليل حول عدول الإسلام واحترامه لأهل الذمة وصيانته لحقوقهم واحترامه لأموالهم؟ لا. ما لن يتي لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا حقيقة من ذن الله يا رسول صلى الله عليه وآله وسلم سلكن ياكنشي وتوكاين ياكي كما تتب بلد بروف معنى يقد يكي ساوا ودى كمر أكويت أرافنا جكنت يدكو أنسى ليش كو أنسو كيش سوك براتا كيغا جكنشبا صلى الله عليه وآله وسلم وانن سلكن ياكي نايشي ينا أورم بيهودي. A yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaje ya ci bashin ainihin wato sa'i 30 na sha'ir ta'aman li ahlihi dan ya ciyar da iyalan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, dukkanin ma'aunar rayuwa jama'a daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne. Idan yau za a aibanta wani malami na sunna akan cewa ya ci bashin shinkafa tiya daya ya ciyar da iyalan shi, wannan ba aibi bane sai dai a wurin kafirai da yan bid'a. Amma in aibi ne da nakasa, Allah bai taba sanyawa annabin shi aibi ba. Hasali ba wai ya ci bashin ya biya ba, ya ci bashin bai samu ikon biya ba, Allah ya dauki ranshi. Kuma bashin nan ba a wurin sarkin musulmi ya ci ba, ba a wurin liman ya ci ba, a wurin wani bayahude ne mati nuna kiyayya da ainihin wato addinin musulunci. Domin wannan babi ne na mu'amala, babi na mu'amala kuwa abu da ike. Mu'amala tana iya hada ka da musulmi, kai musulmi da duk wani kafiri ko dan bid'a ko wani fasiki da gargwadon yadda bukata ta kai ga haka. Dan haka ya rasu ana bin shi ainihin wato kudin sa'i 30 na sha'ir wanda ainihin ya ciyar da iyalin shi. Ta iya wani ya ce bai san sha'ir ba, wato sha'ir wani nau'i ne na daga cikin nau'ukan ainihin abinci da Hausa suke kiran shi aburu, yan abubuwa ne kamar alkama, nau'i ne na ainihin wato abin nan acca, nau'i ne na acca jama'a, amma ana sa shi a gida guda ne da ainihin sa alkama a wajen babin hukuncin zakka. Fa'ala hadha, manzon Allah ya je ya ci wannan bashi fa, wa huwa ra'asud dawla, a halin shi ne shugaban gwamnati ta musulunci, wa waliyul amri, al'amarin musulmi gaba daya a hannun shi yake, wal hakimush shar'i, kuma shi ne mai sarauta da hukunci na shari'a. Yamutu wa dir'uhu inda yahudiyyin, ya rasu rigar shi tana wurin ba yahudi, lam yusadir haqqal yahudi ash-shakhsi, manzon Allah bai murde haƙƙin wannan ba yahudi ba, haƙƙin shi a matsayin shi nan mutum ba yahudi, annabi bai murde mishi wannan haƙƙi ba, wa lam yastaghilla sultatahu, annabi da ya amfani da karfin gwamnatin shi aje a murde wannan bayahude a karba a ci, sai da bayahudan ya nemi a bashi abin da zai gamsu, annabi ya dauka ya bashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To da irin waɗannan ayyuka na annabi ne ake auna malamai har duniya ta tashi, da irin wannan ayyukan na annabi ake auna malamai har duniya, da irin waɗannan ayyukan na annabi ake auna malamai har duniya ta tashi. Shine dukkan wata bajinta da za a ce ga wani malami yayi, sai a duba annabi a wannan babin yaya yayi. Misali, Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi mai suna Zadul Ma'ad yace wani ne da aka siffanta shi da cewa arifun billahi, wai masanin Allah ne, da dan shi ya rasu sai ta kyalkyala dariya saboda ya nuna wa Allah cikakkiyar yarda da karɓar kaddara, shi ba ma fushi yake ba dariya yake yi. Ibn al-Qayyim sai ya ce kaga wawa, domin da annabi ya rasu ai da dan annabi ya rasu, kuka annabi yayi hawaye ne suka rinka zuba, yace wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzuni, muna bakin cikin ainihin rabuwa da kai. Alqalbu yahzan, zuciya tana ainihin cike da bakin ciki. Wal aynu tadma, idanuwa na hawaye. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, amma bakin mu ba zai fadi magana ba sai wanda ubangijin mu zai ci dadi. Sai ce kaga bakin yana cike da fadin kalmomi masu dadi. Zuciya kuma tunda zuciya ce ta dan adam, halitta ce, duk abin da ya shafi wata halitta za ta ji zafi, in ya samu wata za ta ji zafi, yadda in an yi maka mutuwa za ka ji zafi, haka annabi ma in an yi mishi mutuwa zai ji zafi, domin a wannan babin shi mutum ne kai ma mutum ne. Sannan kana kuka shi ma yana kuka, lokacin da aka dago mishi jikan shi Umamatu ba ta da lafiya, ya ga ranta kamar zai fita sai haraye. Babban sahabi Sa'ad ya ce wa anta ya rasulullah, kai da kanka ya manzon Allah kai kace kukan mutuwa ba kyau, sai manzon Allah ya ce hazihi rahmatun, wannan ba shine kukan da nace muku ba kyau ba, wannan rahama ce, wannan tausayi ne, sai ne rahama, sai ne imani, sai ne tausayi, wannan yake faruwa gare shi. Yanzu anan Ibn al-Qayyim yana auna maka ya za a gane wancan da dan shi ya rasu yake kyalkyala dariya, akan shiriya yake ba akan shiriya bane, batacce ne, domin fa inna khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, shiriyar da take ita ce alheri kadai ita ce ta muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan annabi nashi ya rasu yayi kuka, shi kuma wancan nashi ya rasu yayi dariya. To haka yanzu sai ai muku gori a ce ahlus sunna ana ganin malaman ku da limaman ku suna kasa kaya a kasuwa, ana ganin malaman ku da limaman ku suna shiga kasuwa suna sayayya, wannan ya nuna malaman ku ba su isa ba. Mu malaman mu so dawo ma ake ganin su a shekara, wani ma sai ce shekara 10 da ta wuce mu shehin mu bai ma fito waje ba, sai dai in an fara ruwan farko na damuna ya miko kafa shi kawai ruwa ya taba sai ya koma, sai ya ce ya halaka, halakakke ne, baya zuwa sallar juma'a, baya zuwa salawatul khams, baya zuwa daurin auren musulmi, baya zuwa sallar idi, shekara 10 wannan cikakken zindiki ne. Amma ba za ku iya haka ba sai in ana aunawa da na annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana aunawa da cewa ai gwaninta ce, ba a ganin malamin mu sai so daya a wata, sai so daya a shekara, amma ku za a ga malamin ku a kasuwa za a ganshi yana cin abinci, sai a ce haka ake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci. Kafirai ne ma ke aibanta annabi dan me yake cin abinci, dan me yake shiga kasuwa, ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq, me yasa ake ganin shi yake cin abinci, me yasa ake ganin shi a kasuwa? Me Allah yace tabarakallazi insha'a ja'ala laka khairan min zalika, da Allah ya so da ya sanya maka abin da yafi haka alheri, wa ja'al laka qusura, yayi maka gonaki da lambuna da manya-manyan benaye da fadoji, wanda yake a ciki za ka yi ta yawo ba za ka buƙaci ko ina ba a duniya, a nan za ka je ka yi ta ɗiban kayan cefa ne ba ka da buƙatar komai, amma wannan ba shi ne daidai ba. Sai Allah ya ce bal kadzabu bis-sa'ati, ba wannan abin da suke faɗi shi ya dame su ba, kafirci ne yake damun su, suka rasa yadda za su soki annabi sai suka soke shi da nan. Amma shiga kasuwa aibi ne? Cin abinci aibi ne? Ba aibi ba ne, ba aibi ba ne. Shine irin waɗannan yan bid'a, malamai ya je ya samu wani wasu fulani a daji jama'a ya rena su, ya je ya samu ɗan garin kwakin shi da sukari, sai je can bayan gari sai ya koye kullum sai a kawo mishi abinci baya ci, sai ce alhamdulillah kwana 40 fulani suna ta mamaki, kai wannan bakon malami baya cin abinci eh ga Hausawan nan fa suna da asraru akai ta mamaki ashe mu gugarun kwaki ya aje a daji ran nan ayyansu sun je kiwo sai suka je suka ga yadda kan saman bita haka da sukari suka bude suka ga garun kwaki sai suka kawo babba ai ga wani abu ka zaka zaka to nan da nan ba fulata ni sai kwakwalon shi ta gano to sai ce ku kawo nan sai karba sai boye shikenan ah kwana 40 ana kai mai abinci baya ci sai aka dena to ya dan zaga irin wannan ya je ya dawo bai ga garin kwakin shi ba sai ya ce zai tafi gida bayan ya ce musu zai yi wata 8 ai shine sai wannan ya tona asirin shi ya ce dama ka mai da mu wawaye ne ka gan mu muna nan daji wato muna baka abinci baka ci kana ruwa kana jika garin kwakin ka dan mu ce kai wali ne to ku duba irin wannan jama'a mutum a ce za a tafi taro jama'a wai sai ya ce ku tafi za ku same ni me yasa wai yana son ya bayyana cewa tikassu guda 10 to shi zai iya share ta a cikin sakon guda sai ya same shi ya yanki daji a guje yana son ya marmaze je wacce irin neman karama ce malamai suka ce mani itama da bil kara mata duk wanda ya dogara da karamomi zai mutu wa mani itama da bil mana mana mata duk wanda ya dogara da mafarkai ya mutu duk waɗannan mutane in kuka duba waɗanda kullum suke kokarin su nuna su waliyai ne su salihai ne ba haka annabawa da salihai suka yi ba Maryamu saliha ce amma bata san waɗannan karamomi da Allah ya yi mata ba sai da annabin Allah Zakariya ya zo ya fassara mata anna laki hadha qalat huwa min indillahi sai ce inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab hunalika da'a Zakariya rabbahu nan take shi ma sai roki ubangijin shi ashe karama wake ba da ita sannan karama ba wai tashi zakai ka matsa karfi da yaji sai ka bayyana kai mai karama bane dan haka ku maida annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zama babban abun koyi jama'a sai mutun yaje wai saboda an ce yau za a yi bakin wasu muridai daga nakwaja sai ya wuni yana sa hannun shi ainihin a kankara saboda me saboda sun zo a gaisa a ce a hannun shehi sanyi to sai me ice block ne kawai kowa zai iya wannan fasaha in ka sai kankara ta naira 10 ka wuni kana turara hannunka da ita kafin azhar hannunka ya dau sanyi duk wanda ya taba ya ce sanyi to sai me dan hannunka yayi sanyi sai me duk wannan damfara ce shekaru 40 da wani abu da suka wuce ba haka akai ta damfara mutane a kasar nan lokacin da babu fasaha ta hada hoto ba sai an je Jos wani makaryaci ya zo kasar nan sai a dauke shi hoto sai a je Jos sai a hada hoton sai bayyana ainihin a shafi guda 2 ni na san wannan abun jama'a don babana ne dillalin hoton a garin nan saboda haka ba wai ina fadin magana ce da ka ba yawo ake ana cewa kwado ku shehi saboda karama rabuwa uke 2 yanzu ka kawo mana hoton ka kai daya cikin minti daya sai mai maka da shi ko miliyan 1 ne wannan fasahar da babu ita sai wai ana yawo ana nuna hoton shi gashi wai ya rabu 2 sai mutane su ci gaba da zuba kuɗi dan haka mutanen nan suka kiyarda a karantar da mutane dan mutane sun yi karatu ba za su yadda da wannan shirman ba ba su yadda da wannan shirman ba kuna jin za a kaiwa kristoci wannan shirman ne sun je sun karanta mass communication sun karanta engineering sun karanta text editing sun karanta menene sun karanta video sun je TV college kuka kun zauna nan a tara mutum 10,000 a dafa musu garin rogo ko garin kwaki ko walahan ko makani ko wane ne ku ci ku da kikirjin ku ba dole ne a kawo muku hoto a ce ya rabu ba saboda kun zauna jahilai dole ne ku tashi ku yi karatu kanku ya waye ba wani dan damfara da zai zo muku damfara ina fata an gane to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai wannan mutum murdiya ba sai malam ya ce wa hasbuka minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa bihadhihi almakana kuma ya ishe ka dai ka gane annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga irin wannan matsayi da yake da shi likai yaqtaruba min yahudiyyin irtahanahu dirahu duk da wannan matsayi nashi amma kuma yaje ci bashi daga wurin da yahude ya bashi jingina ainihin sulken shi fa hal ba'da hadha nahtaju ila dalilin haula adl islam shin bayan wannan karatun da wannan tarihin akwai wata bukata da muke kuma sai mun kawo dalili akan cewa addinin musulunci adili ne
babu bukata wa ihtiramihi li ahli zimma da kuma irin yadda addinin musulunci yake mutunta kafiran amana wa siyanatihi da kuma irin yadda addinin musulunci yake tsare li huquqihim ga haƙoƙin su wa ihtiramihi da kuma irin yadda addinin musulunci yake mutunta li amwalihim ga dukiyoyin su ku duba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ci wannan bashin da yana su fa sahabbai ba su musu ba su Abu Bakar ne Siddiq zuwa suka yi suka je suka karbo wannan silke suka biya ko kun fahimta idan tsari ne na kafirai sai a ce a'a wannan tsohuwar gwamnati ce dan haka ba ruwan mu da wannan bashi amma Abu Bakar sai da ya biya sannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ka duba irin wannan daraja ta shi madadin aje a murde wannan bayahude ko aje a daki kan kafiri aje a kwaso amma ba ya haka ba ka dubi Abdullahi Gwandu gwamna ne a jihar Kebbi ta yanzu wa yake magana jihar Kebbi ta yanzu ke harbi ne republic duk cikin karkashin gwamnatin shi ne amma haka zo za a dama mishi nono babu za a dama mai fura babu nono sai a sa fura sai a sa ruwa sai a dama mishi ya sha yanzu ba a magana sukari nono ma babu kuma his excellency ne the executive governor of the defunct Kebbi state kenan za a ce Gombe state a lokacin shine shugabanta shine gwamnati shine kaza amma the home state house the home government house babu nono amma duk ina fulanin da ke kewaye da jihar Gwandu a lokacin ba za a je a murde wani ba fulatani a kamo shanu a aje a gidan gwamnati ba yana hakan fa kuma zai fita yaje kwadago garin yin kwadago ne na abiya shi sile yaje ya yanke jikin shi da ainihin icen bawa ya rasu wannan gwamna ne wadannan su ne mutanen arziki wadannan su ne yan siyasa na gaske wadanda sun rasu ba su bar kotaro ba amma sun bar ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu as-salisa wal 20 cikin na 23 daga cikin al'amuran da muke fahimta daga cikin rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm al-ithnain babara sahabatu radiyallahu anhum ila al-ijtima'i wa inshaghalu bi ikhtiyari khalifatin lahum malan yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a ranar litinin sahabbai sai suka gaggawa wajen su yi taro su shagaltu da zaben sabon shugaba gare su hatta qaddamu ikhtiyar al-khalifa ala tajhiz ar-rasul sallallahu alaihi wasallam har ma sai da su gabatar da zaben sabon shugaba a bisa kintsa manzon Allah wajen yi mishi wanka da likafani wa dafnihi alaihi afdalus salatu wa atammu taslim suka gabatar da zaben sabon shugaba akan ainihin rufe shi da kuma ainihin yi mishi sallah da yi mishi likafani sallallahu alaihi wa alihi wasallama me wannan magana take nufi shugabanci yana da matukar muhimmanci a musulunci daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka yi marmaza dan a tabbatar wane ne shugaba nan da nan suka yi marmaza suka zabi shugaba sannan aka fara magana to yanzu ya za a yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanka ya za a yi mishi sallah a ina ne ma za a rufe shi shin wankan ma da za a yi mai za a cire tufafin shi ne a bar shi tsirara tik ko kuwa za a rinka ɗiban ruwa ana malalawa a jikin tufafin ne ana durzawa haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hadha al-amalu minhum yadulluna ala ahamiyati ikhtiyar al-iman wannan irin aiki na sahabbai yana nuna mana muhimmancin zaben shugaba yaqulu ibn hajar rahimahullahu ta'ala babban malami al-hafiz ibn hajar Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya fadi a cikin littafin shi Fathul Bari sharhin Bukhari mujalladi na 13 shafi na 208 yace lam yakun bainal wafatin nabawiyya wa aqdil khilafa li Abi Bakr illa duna al-yawm wal-layla ai daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma kunna khalifancin Abu Bakar dan lokacin da aka samu kasa da yini daya da kwana daya ne mana in less than 24 hours a kasa da kwana daya da wuni daya suka zabi khalifa kun fara jin rugurguza waccan kissa wanda muke ishara tun a farkon karatun nan wanda take nuna an je an dawo an tashi an fadi an shiga an yi taro an watse duka yan sa'o'i ne yan kadan suka zauna suka fitar da khalifa wa yaqulu shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ibn taymiya Allah ya ji kanshi ko cewa yake yajibu an ya'rifa ko yajiba an yu'rafa anna wilayata amri nasi min wajibati ddini, wajibi ne a san cewa nada shugabanci ga al'amarin mutane yana daga cikin abubuwa waɗanda suke wajibai ne a addini. Ban la qiyama lid-dini illa biha, addini ma ba zai tsayu ba sai an samu shugabanci na addini din. Fa inna bani adam la tatimmu maslahatuhum illa bil-ijtima'i li hajati ba'dihim ila ba'd, domin su ɗan adam ai biyan bukatar su ba za ta taɓa faruwa ba sai in sun haɗu, sannan ne za su iya samarwa da junansu rufin asiri da biyan bukata. Haɗuwa ko ba za ta taɓa yiwuwa ba sai in an amince da jagoranci guda ɗaya. Wala bubba lahum inda lijitima'i min ra'isin, to babu makawa ko in dai sun haɗu din nan kaga sai an samu shugaba. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. الله يا وجبتا أي أمرين ذكا كاوا أهانا ممونا وانم بزيئي يواب كومس قال ذرتين سيأنسى مكالفي كالفي إرن نملكي بما سواء زمن ينضب شكرا نو أنا وأذي أكان سريتي ياو دا ميني جنس ميني سكت ياو منيني منيني دب إيكا باب باسد كالفي نشوغبانتي ba'aji. Dan haka sayyidina Usman ke cewa inna Allah yaza'u bis-sultani ma la yaza'u bil-Qur'an, Allah na kawo gyara ta hanyar mulkin gyaran da sai a dade ane da Qur'ani bai yi ba. Ku dade kuna fada mutane ba su ji ba, ana nada wani sabon ciyaman ko sabon shugaban kasa ko gwamna in yace kaza za a yi dole a yi, in ba a yi ba a sha duka ko kuma a tafi lahira, sai kaga dole an bi wannan. Shi yasa yana daga cikin kuskure ahlus sunna wai saboda kuna tsoran makiyanku daga cikin yan bid'a da kafirai, ku zo ku ce wai ku bashi daga cikin target din ku mulki, sa dole ya zama daga cikin abubuwan da ahlus sunna suke nema su samu mulki a hannunsu. Qur'ani cewa ye allazina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur, bayan Allah nagari sune in muka basu gwamnati a hannu za su tsaida sallah, su bada zakka, su umarni kyakkyawa, su hana mummuna, karshen tuka-tuka tuk komai zai koma wurin Allah. Waye ce musulmi ba sa neman gwamnati? Ku ce ba kwa neman gwamnati, kun tabka kuskure. Sai da gwamnati gyara ike yiwa jama'a. Dan haka musulmi in za ku tashi ku fara haffata yadda za ku samu kansuloli, ku samu ciyamomi, duk waɗannan zindikai da suke koma suna ce muku a gwamnatin ɗagutu ce kar ku yi kaza, ku zo duk sai mu tone muku asiran irin abubuwan da suke a ƙarƙashin ƙasa tare da gwamnatin ɗagutu. Suna yaudara ku ne don ku ja baya su kuma su shige ciki. Saboda haka lallai ne kuskure ne musulmi su nuna cewa wai ai samun gwamnati ba shi daga cikin ainihin hadafinsu. A'a, abin tambaya shi ne in kun samu gwamnati me za ku yi da ita? Idan kun samu gwamnati za ku rinka diban yan mata ne kuna zuwa GRA? Za ku rinka yin party ne da sauran celebration na fasikanci? To wannan irin gwamnatin ce ba a fatan a samu. Amma don menene musulmi zai ce ba a fatan ya samu gwamnati? Kana jin duk kafircin da shi'a ke yadawa a duniya inda ba su da gwamnati za su yada ne? Ba za su yada ba. Don haka dole ne musulmi ku yi shirin yadda gwamnati za ta zo hannunku, ta wajen ku samu kansuloli, ku samu ƴan majalisu, ku samu kaza, ku samu kaza, ku samu duk waɗannan al'amura su zo muku a hannunku. Amma kuna ga kofa da sarkin gargajiya aka je sai ku ga sarkin gargajiya ya goyi bayan ƴan bid'a, ya juya muku baya. Me yasa? Saboda ba ku da mulki a hannunku. Idan sarkin ahlus sunna ne, ba goyon bayan ku zai ba sai goyi bayan gaskiya ne. Amma dan bid'a ne ko dan al'ada ne ko dan duniya ne fa, abinda zai yi shine san zuciya. To in musulmi ne a hannu fa suke da mulkin a hannun adalci za su. Kiristoci lokacin da suka kama kasar ainihin Baitul Maqdis da suka je suka samu musulmi, sai da suka kashe musulmi, suka jike masallacin ciki da waje da jinin musulmi. Lokacin da babban bawan Allah mujahidi Salahuddin al-Ayyubi ya samu gwamnati a hannun shi, malaman hadisi ya dauko, al-Imam Ibn Asakir ya dauko, yace zo ka gaya mana, karanta mana aya mai tace, mai hadisi yace da kiristoci an tara su tari guda dukkanin su sun sadu da cewa za a yanka su ne, shine abinda suka yi wa musulmi yau za a rama. sai ce duk a jera su ayi layi. Sauran waɗanda suke jama'a shi ne kowa yana rasa takobin shi, yau za a sha jini. Sai ce kowane Kirista ya kawo dirhami biyu a sake shi. Nawa ne dirhami biyu tun a da balle yanzu? Kwandala biyu, naira biyu. Haka suka rinka cirowa suna bayarwa. Duk wanda ya zo bai da dirhami biyu sai ce koma gefe guda. Mutum yana makyarkata to ni kam yau na shiga uku tun daban da dirhami biyu musulmi ba su yanka ni. Sai Salahuddin al-Ayyubi sai yace a lissafa waɗanda ba su da shi sai ya fito da kuɗi daga jakarshi sai ya biya musu. Shine sai wani malami Balarabe sai ya ja baya sai ya rera mishi waka. Yana duban kristoci yana ce musu fa hasbukumu hadha tafawutu bainana. Wannan kadai ya isa ku gane mu da ku akwai bambanci. Sanda kuka yi mulki kuka kashe mu a wurin nan. Sanda muka yi mulki ku dubi adalci da muka yi muku. Dirhami biyu, Reverend Saba ya zo da jakar kuɗi cike. Masu sauraren shi ƴan kwaya da ƴan zumuntawa ne suka ce wa Salahuddin ga waɗannan kuɗi mu muke tarawa. Dan haka kuɗin mu ne, Salahuddin ya ce ba ku da hujja. A hannun shi muka gani, dan haka nashi ne. Jama'ar Salahuddin suka ce a kwace a biya wa waɗancan, ya ce a'a kuɗin shi ne. To wanda ya dade a dora mai fansa fiye da tasu, ya ce a'a dirhami biyun nan ya kawo ya bayar ya tafi. Babu addinin da yake da adalci sai addinin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fata an gane. Saboda haka wannan kadai ya ishe ka ka gane cewa lallai idan musulmi ba su rike gwamnati a hannunsu ba, ba za su taba nuna adalcin duniya ba. Ca nake a kasan nan aka yi wani ciyaman da duk Najeriya sai da aka ji labarin shi, sunan shi Malallahu Assalamu Alaikum. Dogon gemu ne yasa aka san shi ko daga gen wando. Gaskiya da adalci. Duk kasan nan sai da rediyo ya faɗe shi, sai da jarida ta buga ga wani Assalamu Alaikum an samu, sunan shi kenan ma. Idan ya taho ya gama aikin gwamnati sai ya aje motar gwamnati, yana da babur ko yana da keke sai ya hau sai ya shiga cikin gari da shi. Sai da ya kwatanta irin adalci na addinin musulunci. To abin tambaya shi ne, waɗanda suka gabace shi akan wannan kujerar ba musulmi ba ne? Waɗanda suka biyo bayan shi ba musulmi ba ne? Ashe kar ku yi aiki da ayyukan musulmi ya zama hujja, ku dubi musulmin da yake aiki da musuluncin. Ina fata an gane, daga kansula ya fara, amma kaga abincin shi sai da ya sama da shi. Ina fata an gane. Yanzu akwai adalci irin wannan shi ya kamata yanzu a ɗauko a tsaye da shi ɗan takarar gwamnan jihar Katsina. Abin da ya kamata kenan a cikin nazariya ta shugabanci, wanda ya ɗanɗana aka ga ya adalci, idan al'amura suka zo sai a ce shikenan. Ba ku ganin yanzu duk committee da za a naɗa wanda ake so a yi gaskiya sai a ce an sa shugaban ƙasa gawan? Gawan ya zama shugaban ƙasar Najeriya yana shekara 28. Saurayi ne bai da mata lokacin nan. Shekarar shi 28 ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Gawan ya yi mulki kowa ya ji daɗi a ƙasar nan. Wannan jin daɗin da aka yi shi yasa ga gawan yanzu ya zama dattijo. Duk inda aka kafa wani committee ana neman mutumin kirki sai a ce a sa gawan. Saboda ya taɓa yin adalci tun da, amma fa gawan bai taɓa yin sallah ba har yau. Ina masu sallar dawane dawane dawane, duk wanda ka dube shi kaga tsohon kuku. Ina fata an gane. Dan haka sai yake cewa to lallai dai kam wala budda lahum inda lijitima'i min ra'isin wa li'anna allaha, mun wuce wannan wurin ko sai yace wa kadhalika sa'iru ma aujabahu min aljihadi, haka sauran al'amuran da Allah ya wajabta na jihadi ba za su yi ba sai jama'a kansu ya hadu, ba za kuma a iya hada kai ba sai an samu shugabanci. Wal adl da adalci, wa iqamatil hajj da tsayar da aikin hajji, wal juma da sannolin juma'a, wal a'yad da sannolin idi, wa nasrul mazlum da taimakon wanda aka zalunta, ba zai taba yiwa ba sai an samu shugabanci na adalci. Wa iqamatil hudud da kuma tsayar da dokoki, wanda yake ba a yi mishi ma tatimmu illa bil quwwa, wannan ba zai taba yiwa ba sai an samu karfi. Wal imara kuma sai an samu ainihin shugabanci. Ba ku ga shugabancin zalunci yanzu ya kafa ainihin tsarin da za a rinka kwato kuɗi, amma duk wanda kaji an ce a shake shi a kwato kuɗin to yawo gwamnati rashin kunya ne. Wanda ya biyayya fa sai a kyale shi, amma an kama shi bayan awa 24 sai a cire shi, jaridu su buga a yi hayaniya bayan kwana biyu shikenan, sai gaji an neme shi an rasa, can sai gaji an ce ya zama director a wata ma'aikatar bayan kwana biyu. har yau mutum nawa ne aka kama su sun saci kuɗi aka danne su suka amayar da kuɗin gaba daya da suka amayar da kuɗin kuma ina aka ga tasirin waɗannan kuɗin shi wanda ya danne din shi ma ya zuba anashi aljihu dan musulmi sai kun tashi kun nemi shugabanci a hannunku sannan adalci zai zauro wani hadha ruwaya mala yace dan haka aka ruwaito anna sultana zillullahi fil ardi shi sarki inwar Allah ce ainihin a bayan kasa wa yuqalu a wata riwayar aka ce 60 sana min imamin ja'irin aslah min laylatin wahida bila sultani a shekarar 60 ana fama da azzalimin mai shugabanci yafi a ce ainihin wato an yi dare daya kwana daya ba tare da shugabanci ba wato ana son a nuna maka muhimmancin samar da shugabanci sai dai waɗannan hadisan gaskiya dukkan su guda biyu ba su tabbata ba dan haka malam ya fara su da cewa ruya wattajribatu tubayyinu zalika kuma jarabawa ma an gwada ta tabbatar da haka wal wajibu ittikhadhu al imara dina dan haka abin da yake wajibi shine musulmi su dauki mas'alar shugabanci addini ce wa qurba kuma su dauke ta wata hanya ce ta neman kusanci yutaqarrabu biha ila Allah wanda ake neman kusanci zuwa ga Allah da wannan shugabanci din kenan jama'a ashe da muke cewa ku nemi shugabanci ba cewa muke ku nemi shugabanci ku tara gidaje ku tara ainihin duniya ku tara kaza ba cewa muke ku nemi shugabanci dan me ku gwada adalci irin na musulunci ko kun fahimta jama'a ku nemi shugabanci dan a ga adalci tattare da ku فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل القربات دومن نيمن كسانتي تهانير شوغابانشي دا الله مدوكاكين سركي تهانير يمشي داعا اتكين شوغابانشي دين دا كما يو منزانشي داعا اتكين شوغابانشي دين نا دا كتكين هانيوين دا كي كسانت آينيين باي زواغا الله وانا مغانا تنانان اتكين لتاتي مجموع الفتاوة ابن تيمية mujallal na 28 shafi na 390 zuwa 391 sai malam yace wala annana nudriku min mubadarati sahaba radiyallahu anhum tilka anna iqamata al-khalifa min daruriyat al-ajilah allati la yajuzu ta'khiruha miwa muka natsu da kyau zamu iya rusko mu iya fahimtar dalilin da yasa sahabbai suka gaggawa wajen su yi marmaza wajen tabbatar da khalifanci da fahimta cewa yin haka din yana daga cikin larura ta gaggawa wanda bai halatta ainihin a jinkirta ba ina fata an gane summa nidriku aidan makanata waliyil amr kuma daga nan ne zamu gano ainihin wato har wa yau samar da ainihin shugaba wanda zai jagoranci al'amarin musulmi wa ma lahu min haqqis sam'i wa ta'a da kuma irin yadda shi shugaba din yake da matsayi na a saurari maganar shi a kuma yi mishi ta'a matakar bata saba abin da Allah yake ba لانه دومنكوا لا فرق بين نصبه واستمرار نصبه باب بانبانشي tsakanin kafa sabon shugaba da kuma ci gaba da gudanar da kafuwar shi shugaba din mana in dai har mun yarda da cewa shugabanci abu ne wanda baya yiwa a gudanar da komai sai da shi to ba dalili bane dan tsohon shugaba ya rasu kuma mu zauna cewa ba za mu nada sabo ba ana zauna ana ta kuka ko makamantan haka kun ga wannan sunnar jama'a kakanninmu da suka gabata a kasar nan su ne king makers waɗanda suke a cikin gwamnatin danfodiyo sun yi haka a cikin dare ɗaya da babbar shehu usmani ya rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kafin gari ya waye nan da nan suka yi marmaza suka ainihin yi mubaya'a zuwa ga bello a lokacin nan abdullahi yana gwandu aka ce abdullahi shi ya cancanta domin da shi aka fara wannan harka ta da'awa Abdullahi shi ya cancanta domin kanin dan fodiyo ne mafi kusa da shi. Abdullahi shi ya cancanta domin Abdullahi malami ne. To amma Abdullahi yana gwandu. Kafin Abdullahi ya baro gwandu ya iso cikin Sokoto gari ya waye. Dan haka sai kawai sai suka yi shawara cewa Bello taso kai ma ka cancanta. Shine sai suka yi mishi mubaya'a. Din ne dan kar a kwana babu shugaba. Ashe daga wannan ne zamu gano cewa hikimar da ta sa sahabbai suka yi irin waɗannan gaggawa domin sun fahimci cewa komai ba zai gudana ba sai da shugabanci ina fata an gane dan haka sai yace nada sabon shugaba da kuma tabbatar da biyayya ga shugaban da yake kan mulki duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su da bambanci fa kullun minhu ma matlubun min almuslim kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa abeban nema ne ainihin ga musulmi an ya iya ahaniyatahu ya kiyaye ainihin wato muhimmanci a kiyaye muhimmancin biyayya ga shugaba, a kuma kiyaye muhimmancin in babu tsohon shugaba a marmaza a nada sabo. Bal daruratu lisali al-fard wal mujtama, malan yace kai bukatar da ake da ita ga nada shugaba domin samar wa mutum daya da jama'a mas'alolin su suwaraku. Wa anna al-ummata al-islamiyya mundu wujida fiha min tahawunin bi mansabil imam, kuma da sanin cewa ita al'ummar musulunci tun daga lokacin da aka samu sakaci game da nada shugaba, watatawala ala al-khalifa bighairi haqqin, ko watatawalun ala al-khalifa bighairi haqqin, da kuma cin mutunci da aka rinkaye na shugabannin musulunci ba tare da hakan ya bace ba, wa shaqqa as-ta'a, da kuma ainihin raba kan mutane ta hanyar yi wa shugaba tawaye a kimishi shugaba a kimishi ainihin da'a, wal umma fi firqatin, to tun wannan lokaci al'umma suke cikin rarrabuwa wa niza'in da jayayya wa fitan, da kuma ainihin fitina ita ce dauki ba dadi tsakanin musulmi. Wato abinda wannan magana take nufi jama'a, nada shugaba na samar da maslaha ga mutum daya da kuma ainihin zamantakewa ta al'umma. Yanzu misali jama'a, a ce saboda shugaban kasa ya rasu, sai a ce to ko kuma shugaban kasa bai da lafiya, sai a ce to shikenan jama'a a bari sai ran da ya warke, ko kuma a bari sai an yi sadaka 40 sannan za a nada sabon shugaba. Kasar ta zauna ba mataimakin shugaban kasa, ba shugaban rukun kwariya, babu kowa, kawai a ce to shikenan jama'a nan da kwana 40 kowa mai zaman kanshi ne. Kuna jin zai yi abu da wani shago? Kuna jin duk waɗannan tsinannu ƴan wuta da suke yawo da duwar wayansu da nonansu a waje zai yi musu wannan yawo? Duk wani mutum da kaga jama'a yana tafiya yana takama fa, saboda an samar da wani shugabanci ne a yanayin kasar. Na ga ce jama'a an ba da awa 24, ƴan sanda kowa ya rufe police station ya koma gidan shi, ba police station, soja kowa ya tafi garin su, custom immigration security na ke makarantu, kowa ya abin da yake so awa 24, awa 24 kawai. Sai an kusa shekara 24 ba a gyara damijin da ya faru a cikin wannan tazarar ba, sannan yana da wahala a cikin shekara daya iya samar da gwamnati, don a dan wannan tsakanin jama'a a jiha daya za a iya samun gwamnoni 50, ko waɗanne jama'a sun samu wani sun ce to kai ne gwamna, to ran da aka zo aka ce to yanzu a dawo jama'a a fitar da gwamna daya, sai wani ya ce a mu muna da namu, waɗancan ma sai suna da nasu. Saboda haka rashin samar da shugabanci fitina ce, in an samar da shugabanci kuma barin ainihin wato cin mutuncin shugabanci ko kuma ainihin rashin yi wa shugabanci ba'a, to zai saka al'ummar musulunci a cikin rarrabuwar kai da jayayya da fitintinu. Wal ahdathu tarihiyya tashhadu bi anna al khilafa wan niza'a wal fitan qarana mabda'uha maqtal al khalifa ar rashid Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Tarihin musulunci ya shaida cewa farkon abin da ya jawo sabani da jayayya da fitintinu ya fara ne daga lokacin da aka kashe Sayyidina Usman, Allah ya kara mishi yarda. Kashe Sayyidina Usman shi ya bude kofar fitintinu mai yawa jama'a. Bari in ga muku wata magana. Kun ga duk rikicin nan da ainihin ahli sunna suka samu kansu a ciki, na cikin kungiyar Izala ne ko na wajen kungiyar Izala, ya biyo bayan tawayan farko ne da su Malam Yusuf Samba suka hada kai suka yi wa Malam Sama'il Idris. Wannan tawaye da suka yi, idan Izala tafiya ce ta musulunci, to sun yi tawaye akan tafiyar musulunci kenan. A tsari na musulunci sun zama kharijawa, jinin su ya halatta. Idan kuma ba tafiya ce ta musulunci ba, to shikenan tunda ba tafiyar musulunci bace, ku daina sukar masu sukar Izala kenan. Dan haka yanzu ya rage, shin izamatul bid'a wa iqamatus sunna tafiya ce da sunan musulunci ko kuwa da sunan ƴan kulab ne? Da sunan musulunci. To abinda marigayi Sama'ila Idris ya Allah ya gafarta mishi a musulunce, da kai in kai kana dan kungiyar ka warware mu bayar da kai mishi ba, in kai ka zama khawarij. Domin abinda ake zargin shi shine, nake zargi ba tabbas bane, ana cewa ya ci kuɗi. Ya kan zargin kenan, ya ci kuɗi. Ya ci kuɗi a musulunci ba dalili bane na aiwa shugabanci tawaye. Idan limamin ku ne kuka tara 50,000 za a sai sabon fili a ƙara ginin masallaci, sai ya haɗa kawai wa 'ya'yan shi 'yan mata gado ya aurar da su. A musulunci in ka miƙe ka ce liman ka ci zami kai kaza kai kaza ka aikata haramun sai dai abu a samu liman domin liman shugabanci yake da musulunci in ba demokuraɗiyya ce har kwala shi ka iya ce don dama duk taron yin iska ne ina fata an gane amma tunda tafiya ce ta musulunci sai abu a same shi alagafa ta malam kuɗin da muka tara muka ji labarin cewa wai malam yayi wa ƴaƴan shi gado da katifa ya aurar da su sai ya ce eh haka ne to yaushe malam zai dawo da kuɗin sai ya ce a na cinye su ne wadda ba ta fi ƙarfin su ɗauka su ba fasto na ƙauye albashi da ita ba ita ce za ta haɗa su da shugabansu sai suka ce to a tayar wa musulmin ƙasar nan tun daga lokacin nan ake bi ana kashe musulmi gari gari an yi a zangon katab an yi a kaduna an yi a kaciya an yi a kafancan an yi a ogbomosho an yi a nasarawa an yi a lafiya an yi a ko'ina saboda mai sun gane waɗanda ake ganin su ne suke jagorancin musulunci su ma sun kece da rikici akan ɗan abin da bai kai ya kawo ba ke sa na ji daɗin wani kaset na malam Muhammad bin Usman da ya shi tun a lokacin a garin Gashuwa na taɓa yaɗa muku kaset ɗin ya tsayaye bayanin matsalar cikakkiyar matsala don lokacin izalar ɓangaren Kaduna ne suka gayyato shi wa'azi ya tsayaye musu wa'azi saboda haka wannan rama kai da suka yi shine ya ja musu har yanzu wannan fitinar to shi yasa yanzu ka je ka sami in ba ɓangaren na Samaya da Idris ba yanzu babu waɗanda suke haɗe yanzu waɗannan na Kaduna tahsabuhum jami'an ne wa qulubuhum shatta duk fada suke da junansu babu mutum biyu waɗanda zaka je ka samu suna sulhu da junansu wannan yana jin haushin wannan wannan yana jin haushin wannan wancan wancan dan bana bakwai dan gidan Malam Abubakar Gumi da yazo zai yi sulhun su me ya faru gare shi da aka je wurin sulhun ba rena kanshi ba rena kanshi yana ganin shi ya zo wani khalifan zamani ne za su yi mishi mubaya gaba ɗaya sai suka waye gari suka wargaba jama'a na baro ainihin Adama na to daidai na shigo jihar Bauchi na wuto na tsaya na yi sallah a masallaci ashe na tsaya masallacin ƴan Jos an yi sallar juma'a sai na ji wani mai fatawa ya tashi yana cewa duk wanda ya je taron nan ya warda sai na ce tabbi sai na ɗauki din mota ta ne gaba na ce ta na dubo na ɗan agaji na ce wani taro ne ya ce taron sulhu sai na ce to ka ji duk wanda ya je taron sulhu ya yarda ban san inda za a samu wannan fatawar ba a cikin karatu abinda muke cewa jama'a ina son in nuna muku yadda in kuka taho kuna tafi a ƙarƙashin wani shugabanci in dai kun ce shugabancin na musulunci ne to ku yi haƙuri da juna malamai sun ce dalilai biyu ne suke sawa a yi wa shugaba tawaye wato a yi mai fito na fito a yaƙe shi ƙarara dalili na farko shine kafirci kafircin kuma ba na ta'wili ba sai kafircin da yake duk masu hankali da ilimi in sun duba za su ce wannan ya kafirta na biyu sai in ya haukace to nan za ku iya cire shi amma dan ya ci kuɗi ko dan ya yi wani abu wanda kuke gani fasikanci ne ko kuma wani abu wanda yake sai da ta'wili za ku iya kafirta shi har yanzu ba za ku iya cewa wannan a cire shi ba aka ce sai in kun tabbatar da cewa cire shin ba zai jawo wata fitina ba amma idan cire shi zai jawo fitina to wannan lallai bai halatta ba yanzu cire malam Sama'il Idris a matsayin shi na shugaban izala da waɗancan suka yi ya jawo izala fitina ko bai ja ba ya jawo izala fitina sannan kuma yanzu sun dawo su ma ana zargin su da cewa sun ci kuɗi kuma a zargin su ana zargin su shine karin maganar Larabawa yake cewa wanda dukkan aibanta shi da wani laifi ba za ka mutu ba sai kai wannan laifin ba wai laifin ne ba a aibanta shi kana cin mutuncin shi da laifi ne a halin bai ba to shikenan kai ma baka mutuwa sai kai laifin dan haka ku je ku ga nawa suke cewa shi ya ci su yanzu miliyan nawa ake cewa sun ci sai da take su ana jifan su waye ke jifan su ba ɗan dariƙa ne yake jifan su ba ɗan agajin su ne da mutanen su ke jifan su waɗannan misalan jama'a na ta ƙarƙare na kawo muku su ne ƙarar na ambaci sunaye da kyau don ku tsaya ku fahimce su duk wata tafiya da kuke yi MSS ne a tafiya ce ta izalatul bid'a a tafiya ce ta ansaru kaza sai kuka samu kanku a halin shugaban yayi wani abu kar ku saurin cewa kun cire shi ku bi hanyoyin maslaha tukuna saboda kullum so ake musulmi kansu ya haɗu ba so ake su rabu ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu ar-rabi'a wal 20 mas'ala ta ainihin 20 da ainihin 4 inna da'awata la tartabitu bil ashkhas ita da'awa ta musulunci ba a cewa ba ta yiwuwa sai da mutane kaza sai da wani da wani bal hiya dinun qa'imun addini ne wanda yake tsayayye yughtu man yarbutuhu bi shakhsin mu'ayyan duk wanda yake hada cewa da'awa fa ba ta yiwuwa sai inda wani in ba malam wani da'awa ba za ta yiwu ba in ba shugaba wani in ba sayyidi wani da'awa ba za ta yiwu ba malam yace masu fadin haka suna yin kuskure ولذلك فليس في الاسلام انتماء الى الاشخاص المسلمين باب ainihin wato dangantuwa zuwa ga mutane aw ta'annukum bihim ko kuma ainihin makalantuwa da wasu mutane aw intima'un lil ahzabi ko kuma dangantuwa zuwa ga wasu kungiyoyi wal jama'at ko kuma ainihin wasu jama'o'i wa inna ma huwa ad-dinu qa'imun ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam addinin musulunci ya tsayi ne akan addanganci zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon shi sallallahu alayhi wa sallam jama'a ina son ku rike wannan magana tana da matukar muhimmanci a musulunci babu dangantuwa zuwa ga wani a taba ka kace kai ne wa na attijani me yasa saboda kana bin tijaniya a idan kai dan garin tijana ne ko kuma mutanen ku na sa tijan crown yasa ake ce maka attijani wannan babu komai amma kai ne attijani saboda me saboda kana danganta kanka zuwa ga tijani kai ne almaliki saboda kana danganta kanka zuwa ga almaliki haka waɗannan mutanen mu da suke mana tunanin wai kamar ni dake cewa al-albani wai ina danganta kaina ga Muhammad Nasiruddin al-albani ne kuskure ne bata ne ka danganta kanka koda zuwa ga wani ne dake sama da albani kama Imam Malik balle ka ce kai wai albani ne wai kai madin Muhammad Nasiruddin al-albani ne ka bata ba a dangantuwa zuwa ga komai amma albani lakabi ne gare ni ma'ana manhaji na malaman hadisi kaje sai kai karatun hadisi zaka ji akwai sunan da yake ga wani suna ne ga wani alkunya ne ga wani kaza ne misali yanzu Abubakar ne Siddiq Abubakar ba sunan shi bane mecece gare shi alkunya ce gare shi to amma Abubakar gurfa Abubakar din mecece gare shi suna ne gare shi to albani ga Muhammad Nasiruddin al-Albani nasaba garin su ce ni kuma fa laqabi ne gare ni laqabi shine abin da bature yake cewa nickname nickname kuma can be everything a iya cewa ya sunan ka kace Isa Ibrahim Dutse dutse din ne dutse kawai sai kace laqabin ka ne to laqabi ya halatta kai laqabi dan haka yanzu ga Muhammad Buhari Muhammad Buhari shin yana nufin yana bin mazhabin Imam al-Bukhari Bukhari ga Imam al-Bukhari nasaba ce Bukhari ga wannan fa suna ne na biyu saboda haka babu dangantuwa zuwa karka sake ka sa sunan ka kace kai ne al-Maliki kai ne al-Kaza amma wannan magana bata shafi dangantuwa zuwa ga manhajiya ba bata shafi dangantuwa zuwa ga kabila ba bata shafi dangantuwa zuwa ga gari ba ma'ana a iya cewa ya sunanka kace Ahmad Muhammad Ibrahim al-Barnawi Ahmad Muhammad Ibrahim babarbare dan Barno ya halatta al-Sallati baflatani al-Kishnawi bakatsini al-Zakzaki bazazzagi ya halatta za kuma ka iya cewa me za ka iya cewa al-Haddad makiri ko baduku ko makamantan haka sannan dangantawa kace al-Asari ne bin hadisi as-Salafi ne bin malaman farko wannan duk malamai sun ce babu laifi domin ba dangantaka ce zuwa ga wani mutum ba ainihi ba manhajiyya ce cin kuma kabila ce ko garin ne amma nan a tambaye ka kaza 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 sai ka ce kai ar-Rufa'i me kake nufi da ar-Rufa'i sunan ka ne ya halatta amma wai kai mabiyin shugaban dariƙar Rufa'iyya ne to wannan hallaka ce dan haka ya kamata jama'a ku gane dangantuwa zuwa ga wani mutum bata halatta ba ko kun fahimta jama'a amma dangantuwa ana dangantuwa ne zuwa ga musulunci annabi yaquba da zai rasu mai Allah yace am kuntum shuhada iz habara yaqubal mautu shin kuna nan ya ku jama'a masu saurare a lokacin da rasuwa ta zo wa annabi Yaquba iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di da ya tattara ƴaƴan shi su Yusuf da Bunyamin da sauran su yace inna mutu me za ku bautawa qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa sai suka ce ilahu wahida wa nahnu lahu muslimuna basu ce wa nahnu lahu ko wa nahnu yaqubiyuna ba basu ce mu ne yaqubawa ba sai suka ce mu musulmi ne to dangantaka ana yin ta ne zuwa ga musulunci sannan sai malam yake cewa aw intima'un lil ahzabi ko kuma dangantuwa zuwa ga wasu kungiyoyi jama'a babu a musulunci ka dangantu zuwa ga wata kungiya ka ce kai ne dan kungiyar izala ko kai ne dan kungiyar dariqa ko kai ne dan ahbabu ko kai ne dan fitiyanu ko kai ne dan jama'atu kaza wannan bai halatta ba a musulunci manya-manyan malamai a zamanin nan irin su ainihin Salim ibn Eid al-Hilali da makamantansu sai da suka rubuta littattafai manya-manya suka tattauna al-islamu jama'a la jama'ati musulunci jama'a ce guda daya ba wai waɗannan ƴan kungiyoyi da ake gani su ne musulunci ba amma ina son kar kai kuskuren fahimta kace to ai kuma albanin nan yayi tufka da warwara ya taba cewa kuma maslaha ce ta kai aka kafa kungiyar izala gaskiya ne wannan maslaha ce a wancan zamani domin a wancan lokacin baka isa kai wa'azi irin yadda nake din nan yanzu bana karkashin kowa bana karkashin kungiyar kowa to a wancan lokaci baka isa ba malam Sumaila Idris da ya tashi fara wa'azi sai suka kama shi aka ce ba za a yi wa'azi ba sai da wata kungiya abin da ya tursasa shi kenan yace to tun da haka ne bari ya kafa kungiya ya sa mata jama'atu izalatil bid'a ya kafa sai ya tafi wurin sarkin musulmi Abubakar na uku yace ranka ya dade na zo ka albarkace ni ne tun da kai ne sarkin musulmi na kafa kungiya ina wa'azi an kama na an ce sai da kungiya ashe asali ba da kungiya ya fara ba ashe shi ma ya fahimci a tashi ayi wa'azi a yada gaskiya kawai amma sai gwamnatin gawan ta rinka kama shi aka ce sai da kungiya shine ya kafa yaje wurin Abubakar na uku Abubakar na uku yace yaro zaka iya jama'atu izalatul bid'a gusar da bid'a yace zan iya yace to Allah ya taimake ka yace amma da wahala gusar da bid'a yaro dan duk wanda ya nahau ko guntun nahau kai ko rabi kai zaka nuna maka jama'atu izalatul bid'a gaban ka zai fadin ka kalli Najeriya ka kalli wannan sunan dan wani yana nan shi kanshi bid'a ne to kace duk zaka gusar da su kenan ina ba ta an gane saboda haka wannan irin umumi Abubakar na uku ya san larabci yace yaro ba za ka iya ba har ya tafi yace zo yace za su kashe ka yace ba komai har ya sake tafiya sai yace zo yace to ka kara da wai kamati sunna dan in ka gusar da bid'a baka tsaye da sunna ba to za su koma ashe wannan halin da ya kai aka kafa ita kungiyar ba a kafa ta dan araba kan musulmi ba an raba ta an kafa ta ne dan matsala ce ta kama a lokacin ina fata an gane to amma da ƴan baya suka tawo sai suka nuna wai duk wanda zai musulunci a Najeriya sai ya shiga kungiyar duk wanda zai sunna a kasar wai in bai shiga kungiyar ba to shikenan sunna shi ba daidai bace musuluncin shi ba daidai bane duk masallacin juma'a an aka kafa in ba na kungiyar ba wai sallah ba tayi ba wace irin fatawa ce wannan ina take a musulunci babu wannan babu wannan dan haka jama'a idan ka samu kanka a halin larura a ce maka sai ka kafa kungiya za a baka kai wa'azi wannan ba malamin da zai hana ka amma baka samu kanka a wannan halin ba dan haka ashe bukata ce za ta kai a kafa kungiya ko ba bukata ba bukata ce yanzu kamar a Saudi Arabia ba za ka taba yin wa'azi ba sai ka je ka yi rijista da gwamnati to shikenan in ka ce a ina ne aka ce ayi rijista da gwamnati a Qur'ani ko hadisi babu to rijistar bid'a ce to ba ku za ka yi wa'azin ba in ba haka ba ka je kai a gidan maza ko kun fahimci wannan ashe yanzu sai ka je ka nemi takaddar ne takaddar izini amma a Najeriya fa kawai share hanya ka shigo bakin titi ka daura lasifika kawai abinda ba a ce maka ka ji tsoron Allah haka ne ko ba haka ba idan kun gane wannan jama'a a musulunci dalilin da yasa ake kyamatar da mutane dangantuwa zuwa ga wasu ɗaiɗaikun jama'a ko kuma wasu kungiyoyi shine rarrabuwar kai kamar yadda na shafaɗe jama'a ba kungiyar ba kungiyanci aka hana to lazimin kungiyar kuma sai kungiyanci ya biyo baya kana kafa kungiya yanzu fatawar da ne kwanaki ba ji dadin ta ba a wurin karatun Bukhari game da masallatan Juma'a nake yanzu wadannan masallatan Juma'a a Zaria alheri ne wani ya rubuto takarda yake to wannan ba masajidul Burari bane a ba wai duk masallacin da ya saba wa naka ne zaka ce masjidul Burari ba sai an dubi mecece manufar idan manufar ta zo ne dan cutarwa da raba kai sannan sai a ce masjidul Burari amma kuna da masallacin Juma'a a tudun wada wasu suka kafa a kofar doka wasu suka je suka kafa a cikaji wasu a dogarawa wasu a marmara wasu a sabon layi wasu a saman anguwa wasu a hayin ojo wasu a tudun dan goma misali duk aka je aka kafa sai a dubi sun yi waɗannan masallatai ne saboda bukatun mutanen anguwar su eh masallatai sun yi amma a sun yi ne kawai don su raba kan musulmi dan su raba kan wancan masallacin da ake sallah to a wannan halin jama'a waɗannan masallatai sun zama masajidul dirar jama'a kun fahimci wannan da kyau waɗannan su ne ka'idojin da ake kiyayewa jama'a to me yasa yanzu ne wannan fatawa ya fahimci haka abin da yasa ya fahimci haka shi ya tashi ne a cikin kungiya kaza kuma shi abin da ya gini to in dai ba kungiya ce da shugaban kungiyar sai kafa masallaci ba to wannan sallar ba tayi ba to ya manta lokacin da ita ma kungiyar ta zo ta kafa masallacin sai da malaman lokacin suka ce masallacin an yi sallah ba tayi ba saboda su ma a lokacin suna ganin masjidul dirar ne dan haka fatawa sai da tsoron Allah kai ka kafa masallaci ka ce sallah ta yi wani ya kafa ka ce sallah ba tayi ba kai wahayi aka yi maka aka ce taka ta yi tashi ba tayi ba to da wace ka'ida shi ne sai in ka bi ka'ida qur'aniya mecece manufar su amma a anguwar su gabaɗaya babu masallacin juma'a mutane sun daina zuwa sallar juma'a yanzu jama'a zai yiwu a ce duk Zaria masallacin juma'a kwaya ɗaya ne na kofar gidan sarki to duk Zaria a ce masallacin juma'a kwaya ɗaya ne shine masallacin da ke tudun wada na ahlus sunna mutumin da ke samu da wanda ke shika da wanda ke gurgurje za su iya gangarwa su wannan to yanzu an kafa masallacin juma'a a gurgurje ko an kafa wani a dan magaji ko an kafa wani a bakin kaza sai ka ce ba sallah ba ta son zuciya ne to menene ka wannan son zuciyar shine kungiyanci yanzu mu abin da ya kai mu ba mu da wannan shine don mu ba ƴan wata kungiya bane don haka in ka zo ka kafa masallacin juma'a koda kusa da namu ne abin da zamu duba bukata ce ta kai ka kafa idan bukata ce ta kai ka kafa ko kusa da namu ne ba zamu ci masjidul dirar ba domin namu dan mutsili ne mutum 60 yake ci sai ka zo kai kuma sai ka samu tangane ma masallaci sai ka ce za ka kafa masallaci kawai in manufarka ta bayyana kana son ka raba kan masallacin can namu ne da muka fara sai a ce to nan ne masjidul dirar amma mutanen dan wannan tsukin sai ka ga suna da bukata sai ka samu kudi sai kai musu masallacin da zai ci mutum 600 ba mu da hujja da zamu ce namu ne akwai sallah wancan babu sallah to amma in ba mu ƴan kungiya ne fa sai mu ce duk wanda bai sallah anan ba sallah ba tayi ba lokacin da aka kafa masallacin juma'a na GRA fa jama'a na taso daga muciya zan taho masallacin tudun wada sai naga ba a yi sallar juma'a sai naga dan agaji ma da na sani a cikaji nace a yayi ce ai an kafa masallaci ne nan nace alhamdulillah ina da tsohon babur dina ne fakin anan aka zo aka idar da sallah da aka idar da sallah na miƙe zan tashi sai malam abbas salawa yace zauna nace to na zauna can sai naga malam abbas salawa ya murɗe dan zariya shine dan agaji ya kwace kudin taimako to sai nace zan tashi sai malam saniya kube yace a zauna nace a ni ban iya hayaniya ba ni ce a zauna to nan dai bayan an gama ta tafir za a shewo waɗannan ɗan jos sune su samaila idris suna cewa masallaci nasu ne waɗannan ƴan Kaduna su ne su Malam Sani Yakubu suna cewa masallaci nasu ne shine abin da ya jawo ta taburza to shi ko mai gidan dama dan boko ne farfesa ne ma na turanci to su din da yake sun san kansu ashe tun bai ba su masallacin sai wani yace to ka ba mu masallaci eh yace to kai shuru sai mun yi fada tukuna zamu zauna lafiya haka muke yace dan haka ko ka ji muna fada kakka da mu zamu shirya ba wani abu dan haka ko da aka yi wannan shi farfesa bai damu ba to me ya faru wani yana tudun wada sai aka ce mishi albani ya kafa masallaci a GRA sai ya ce ba sallah sai can wani ya ce mishi a shugaba ne fa yana daliman sai ya ce akwai sallah shine dalilin da yasa na kawo muku tarihin kaga kungiyanci ne kawo haka
ba a yin haka a musulunci jama'a. Idan dan uwanka musulmi yayi abu kafin ka zargi sharri, ka dubi menene ya kai shi ga yin haka, kai mishi zaton alkhairi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam yace to babu ta'allakantuwa ga kungiyoyi da wasu jama'a, wa inna ma huwa dinun, addinin musulunci addini ne, qa'imun ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya tsayo akan littafin Allah da sunnar annabin shi. Yadhhabul ashkhas, domin ai duk wasu mutane da za a jingina jikinsa ai za su tafi, za su mutu ko. Wa yuqayyidu Allahu li hadha ad-din man yahmiluhu, Allah zai doro wa wannan addini wadanda za su dauke shi, jilan ba'da jilin, al'umma bayan al'umma. In kun ce kun jingina jikin wani, to wannan ya mutu, me zai faru in ya mutu? Sai ku bar addinin jama'a? Duk wannan fa ana fadi ne ishara zuwa ga cewa tunda mutuwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bata rusa addini ba, mutuwar kowa ba ta rusa addini ba. Don addinin ba ya jingina akan jikin personality ko kuma wata shakhsiya ko wani mutum bane. Sai malamin yake cewa wa yukhti'u man yu'alliqu baqa'a hadha ad-din ala shakhsin mu'ayyan, wanda bi yake alakanta ci gaba da wanzuwar wannan addini ga wani mutum guda, to wannan ainihin yayi kuskure. Mahama kana hadha shakhs, ko wane ne wannan mutumin kuma ko waya yake? Allah subhanahu wa ta'ala ya kulu, Allah cewa yake kuma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, ai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ya zo ya wanzu bane, manzo ne daga cikin manzanni, kuma manzanni sun gabace shi waɗanda sun wuce, ishara akan shi ma zai bi bayan su. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, ai yanzu nan idan manzo Muhammad ya rasu ko kuma an kashe manzo Muhammad, sai ku yi ridda ku bar addinin ku? Yanzu wannan aya dalili ce akan cewa ashe kafirai da makiya suna iya kashe annabin Allah, ashe mutuwa tana iya samun annabin Allah. To mutuwar annabin Allah ko kashe annabin Allah ba dalili ne akan ku yi ridda ba? Amma man yanqalib ala aqibaihi, wanda duk ya ridda ya koma baya inda ya baro shine kafirci, falan yadurra Allah shay'a, ba zai cutar da Allah da komai ba. Wa sayajizu Allahu shakirina, Allah madaukakin sarki kuma zai sakamako ga waɗanda suke godiya gare shi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a karatu yayi karatu, ya kamata a ce mun kai gabar wannan ainihin mas'ala, amma lokaci ba zai bayu ba gaskiya, saboda yau ne in Allah ya so za mu rufe wannan karatu har abadan abidina, kamar yadda dama alƙawari muka yi. Wannan karatu mun zo ne mun ci arziki, mun roki aran masallaci kuma an babu, mun gode Allah ya saka da alheri. Allah ya kawo kuman masallaci, amin. Kun san haka sarakuna suke malamai addu'a, sun je fada a ce Allah ya ƙara girman makaranta ko? To mu kuma sai mu ce Allah ya ƙara girman masallaci. Dama gaskiya mu ƴan darul hadisi salafiya, wato makarantar mu, mun roki a bamu aran wannan wuri ne, saboda lokaci ya kai da zamu saka karatun littafin nan, amma kuma ba mu da wurin karatu. To yanzu mun samu wurin karatu namu na dindindin daram dam dam dam, ina fata an gane. To alhamdulillah, mun gode wa Allah. Dan haka dukkan karatuttukan mu muna ta komawa da su barul hadisi a hankali insha Allah. Wannan karatu ya koma din ranar Lahadi daga karfe 10:30 zuwa 12 na rana a cikin hall din mu na darul hadisi. Sai dai shi karatun kadai ya kadaita ga ƴan darul hadisi ne, sauran da ba daliban darul hadisi ba za su ji a kasar insha Allah ta'ala. Dan haka kasar yayi arha naira 100 ne na radio ko na video. To wannan shine ainihin tsarin. To kuma alhamdulillah, gaskiya saboda Allah sai muka gaba daidai bane mu aiko muku cewa tunda mun samu namu, to shikenan mun gode. Aka ce a dan zo ayi karatun, sannan sai ayi sallama, ayi godiya, ayi kuma fatan alheri. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki, sannan kuma muna isar da godiya ga ainihin mutanen masallacin nan gaba daya, tun daga kan shi Malam Muhammad Awal Abubakar mai shago, wanda shine yake jagoranci, kuma ta hanyar shi muka samu wannan arziki. Mun gode Allah madaukakin sarki ya ƙara girman masallaci, amin. Amma bai kamata mu bar wannan wuri ba har sai mun yi tsokaci akan wasu abubuwa kamar haka. Abu na farko, muna ba da shawara ayi yunkurin samarwa da wannan masallaci wurin da yafi wannan girma, domin ni ina ganin cewa wannan irin tafiyar ba za ta yiwu a ce kashi 3 na masallacin to kashi 2 suna kan titi suna sallah, kashi 1 ne suke cikin masallaci ba. Akwai buƙatar a samu ainihin wato wani wuri a nan kusa, ko da gidaje ne ko gida ku saya ku buge, kuma da shi ainihin babbar santa da kuma babbar cibiya ta ainihin da'awa, domin idan ya zama waɗanda suke kawai ɗan nazariya wato mutanen theorists irin su Adam Smith suna gina wurin da suka fara da'awa Adam Smith wani malami ne masanin harkar tattali mutumin ƙasar Scotland ko shi Adam Smith din nan ya rubuta wani shahararren littafi mai suna The Wealth of the Nation to a yau a inda Adam Smith ya zauna ya rubuta The Wealth of the Nation an maida ita katuwar cibiya an gina ta me yasa ba za a rinka yin haka ba jama'a dan haka ina ba da wannan shawarar ku yi kokarin samarwa da wannan masallaci wuri wanda zai zama dindindin ya zama masallaci makaranta wanda ke kan hanya ba wai sai ya jira an gama sallah ya wuce ba sai ma in ya leko ta gilashi sannan zai san ana sallah ko makamantan haka saboda za a yi masallaci ne mai rai da lafiya a hada iya condition masu sanyi masu ba da lafiyayyen iska wanda yake ba a bukatar iskar waje ta shigo dan haka na waje zai iya wucewa bai ji ku ba ba ku ji shi ba muna ba da wannan shawara akan ayi haka sannan kuma muna ƙara ba da shawara gaskiya saboda Allah mutanen magume a addinance da kuma a rayuwa ku yi kokari ku kwatar wa kanku yanci da tarbiya daga waɗannan mutane waɗanda wasu daga cikin ku suke waɗanda suke ɗiban gida suke baiwa waɗannan ɗalibai ƴan mata masu bayyana tsiraici haya da kuma waɗannan samari waɗanda wasu daga cikin su sukan waye gari su zama marasa tarbiya ko kuma su zama gawurtattun barayi ne ma suka zo suka fake da nufin cewa su ɗalibai ne a halin mata yi ba ɗaliban bane sai ya zama kenan anguwa ba ta da aminci game da addini ba ta da aminci game da rayuwa anguwa ba ta da aminci game da tarbiya waɗannan yara da suke zuwa suna burtsuno nono da ɗuwar waya ba fa haka suke yi a garurukan su ba galibin su wata sai ta zo nan magume ne ta kama haya sannan za ta je ta siyo kayan gwajjo ta je ta samu tela ya matse mata amma in za ta koma kaciya wurin iyayenta ba za ta koma da wannan surar ba idan za ta koma akwa iban ko abiya ko kuma jihar Taraba ba za ta koma wa iyayenta da wannan shigar ba to ma'ana ta zo ta lalata muku tarbiyar yaya ta gurbata muku anguwa ta sa ta tafi to amma matsalar da take faruwa kasantuwar akwai matasa masu kishin addini a anguwar in suka yi wa'azi suka ce ayi musu gubala ayi kaza ayi kaza ayi kaza to kuma manyan gari suna da ƴan mata a cikin su to me zai biyo baya to ni shawara da nake baku me yasa ba za ku dauki abin ta fuskar neman yanci ba a nan jihar Kaduna akwai wata doka wadda yake doka ce tabbatacciya har majalisa an kaita an amince da ita fiye da shekaru ainihin 6 da suka gabata tun wancan tsohon mulki da ya gabata ita ce duk anguwar da aka san cewa musulmi ne suka fi yawa a cikin ta ko zalla musulmi ne ba a gina coci kamar yadda duk anguwar da aka san cewa kristoci suka fi yawa ko kuma zalla kristoci ne ba a gina masallaci dan haka duk anguwar da ta zama zalla musulmi ne sai da an zo za a yi coci ba cewa ba sai bari a yi cocin su kona ba sai su rubuta wa gwamnati su rubuta duk waɗanda al'amari yake a hannun su sai kuga officially ita hukuma ta zo ta hana abu yanzu abin da ya faru kenan a nan anguwar da nake zaune ba wai kristoci ne suka sai fili ba a'a a tsarin gwamnati ne a plan da ta fitar na wannan layout din akwai bangaren masallaci akwai na coci amma sai zama mafi yawancin mutanen da suka mallaki gidaje wurin musulmi ne ta haka sai suka rubuta takarda cewa ba su yadda ba ta haka sai aka kashe filin shi kenan kawai filin ya koma ya zama residential za a ba wani kawai ya je ya gida ko ya shago ko ya kasuwanci shi kenan me yasa musulmin magume ba za ku yi wannan ba ku rubuta takardu ku ce ku fa ba kuna gaba da ɗalibai bane su zo su zauna a anguwarku zaman ɗalibai a anguwa ai albarka ce domin tana gyara tunanin yaran wurin su tashi da cewa ga wasu sun taho daga nesa anguwar su za su yi zaman karatu to ina kuma su tare da cewa akasi ne ke faruwa a ƙasar Hausa galibin anguwannin da ɗalibai suka fi taruwa a ƙasar Hausa ƴan anguwar su ne suke zama masu musu wanke-wanke da wanki da guga ba sa sha'awa amma abin ba haka ya kamata ya zama ba sai ku nuna ku matsalar da take damunku ita ce matsalar tsiraici don haka sai ku rubuta takarda zuwa ga governor zuwa ga chairman, zuwa ga director na SS, zuwa ga ainihin commissioner yan sanda, zuwa ga sarki, zuwa ga shugaban makarantar, zuwa ga dattawa, zuwa ga kowa, ku aika da takaddu, sannan ku bi bayan takaddun ku yi jawabi. Dole ne a dauki mataki. To a irin wannan halin, in aka ki daukan mataki, randa wata fitina ta barke, to sai gwamnati ta zargi kanta, domin dama kun yi kun aika musu da copy. To amma jama'a, irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a anguwan nan, akwai abin takaici jama'a, tsakani da Allah, a ce an zo an ba da damar kowa ya gina gida, ya zuba irin mutanen da yake so, su kuma su yi shiga irin wadda suke so, ba tare da duba alfarmar mutanen da ke zaune wurin na rayuwarsu ko na addininsu ba. Ina da aboki jama'a, dan muciya ne gaba da baya, ya je Port Harcourt ya gida, nan nan sai shawara a cikin gidan fa, ba a wajen gidan ba, zai yi masallaci, sai makwabcin shi dake kallon shi kai tsaye sai fito da bindiga, yace in aka yi masallaci a wurin nan sai ya kashe wannan abokin nawa. Dan me za a zo a yi musu masallaci a kan layinsu, amma fa a cikin gida ne za a yi masallacin, ba na waje ba, irin Allah ga naka din nan. Ina tabbatar muku da cewa sai da aka dauki mataki ne karfi na hukuma, sannan masallacin yayyo, amma da sharadin ba za a sa lasifika ba. A haka ake. Me yasa mu za su zo su zauna a anguwanninmu? Mai anguwa da dagaci da hakimi su kira waɗannan masu gidajen haya, a ce ba bakin ciki ake da ku ba, ana muku fatan alheri, kuma kun taimaka wa ɗalibai, kun taimaka wa ƙasa, amma dole ne ku rinƙa samar da cikakken bayani da documentation na duk wanda zai zauna a gida. Sai a ɗauki gida, sai a bayar, sai ku ga an rufe gidan, sai ƙarfe 2 dare sai a zo a buɗe gidan, ƙarfe 3 an fita, shikenan. Me ake yi? Ba za a iya zargin ko nan mai matattarar barayin da suke shiga cikin anguwanni suna fasa gidaje ba? To ni ina ba da wannan shawara, ku ɗauki abin a bisa tsari na ilimi da aiki da hukuma da kuma yadda ya cancanta. Na biyu, ina ba ku shawara a kan cewa kar ku sake a yi yaƙi da ku, a bar ku da kuturin bawa. Shi ne waccan magana da nake faɗi. Shin yanzu matasan da aka haifa a yankin Samaru da yankin Kwango, ko sun tasirantu da zaman jami'ar Ahmadu Bello da dukkan rassanta guda biyu, yadda ba a same su zaman ɗalibai a cikin siyasa, an samu gawurtattun 'yan boko waɗanda suka yi karatu a ABU, ko kuwa su ne suke zuwa suke wa 'yan ɗaliban ABU wanke-wanke da guga da jajjage da siyo kayan miya? To matasan maguna, ku tsaya ku yi nazari, mutum nawa ne daga cikin ku suka zo suka yi ND, suka zo suka yi HND, suka zo suka yi zama lecturori, ko suka zama manyan ma'aikata sakamakon mayar da wannan CAST, wannan makaranta da aka fi saninta da CAST, College of Art and Science, ta zama ainihin Nuhu Malli Polytechnic? Zaman ta polytechnic ci gaba ne. To ci gaba in ya zo wurin ku, sai ku waiwaya ku ga mutum ne yanzu suka samu diploma, mutum ne suka samu ainihin HND, mutum ne lecturer, sannan shin manya-manyan ma'aikatan wurin daga cikin ku suke ko ko ku masu gadi ne kawai da shara? Dole ku lura da wannan. To sa'an nan ɗaliban da ke tahowa daga birnin Kebbi, daga Sokoto, da Katsina, da Gombe, wasu 'yan Taraba, wasu 'yan Kogi, su zo su zauna a Nuhu Malli Polytechnic, sa ainihin wato yi karatu, wace irin albarka ce kuka samu kasantuwar kuna kusa da masallacin mai shago? Domin dukkan jiwar, dukkan makwabtaka, ya kamata ta yi tasiri a kanka. Almara Hausawa ta bayyana cewa wai Bahaushe ne yake zaune kusa da Bagwariya, nan nan sai magana ta hada su, sai ya ce mata, gwari kin san Allah kuwa? Sai ta ce, a ta san Allah mana, ga ɗaki, ga ɗaki kuma, ma'ana ga ɗakinta, ga masallaci, masallaci ɗakin Allah ne. A ce ba ta san makwabcinta ba? Abinda take so ta ce shi ne me? Zaman ta kusa da masallaci ya sa ta san mai ɗakin. Shin ga ku kun zo karatu, karatun boko kuka zo, amma wace albarka kuka ci na kasancewar kun zo karatun boko ga wani masallaci da ake karatu tun daga asuba har magariba har isha har dare. Dukkanin wanda ya jami'ar Bayero a shekarun baya, ban san yadda jami'ar Bayero take a yanzu ba, amma daga shekara 30 zuwa yanzu, ko aikin jarida kaje karantawa a jami'ar Bayero kafin ka kammala shekara 4 in Allah ya so sai ka samu wani abu na karatu. Kaga dai na farko akwai karatuttukan aji da ake, na biyu akwai karatun masallaci da su Malam Aminuddin Abubakar suke yi, na uku jami'ar Bayero a lokacin nan ɗaliban da suke zuwa department na Arabic da Islamic Studies waɗanda ba 'yan department ɗin ba sun fi 'yan department ɗin yawa. A lokacin su Faruku Cedi da su ainihin wato wane ne Sani Fage, Umar Sani Fage, suna department na Arabic and Islamic, Arabic suke karantawa. Amma can muke haɗewa da su, ba abin da mu ya kai mu na karatun arabiya a makarantar, amma can muke haɗewa da su a department ɗin su. Professor Uba Abdullah daga department ɗin education yake, amma nan yake tahowa yanzu shi professor ne akan education, amma kuma malami ne, ya iya karatun addinin musulunci, ya iya larabci. Me yasa? Saboda albarkar zaman cikin jami'ar Bayero. Ɗaliban da suke FCE lokacin wadda ake ce mata ATC ABU, gangarowa suke yi cikin daji ne daga kofar Kabuga zuwa inda wannan ainihin abin nan main campus na biyu ke yake on campus, amma a wannan lokacin tahowa suke suna karatun addini. Don haka kasantuwar kun zo karatu a Muhu Bamalli Polytechnic, kamata yayi ka koma garin ku, sai kuma a ga gashi nan ka je ka karanta accountancy, ko ka karanta computer science, ko ka karanta engineering, ko ka karanta law, ko ka karanta biz admin, amma kuma sai a jika in an zo watan azumi kafin limamin anguwa ku iya karatu. A ce wane ya akai? Kace haka Allah ya tsara. Makarantar mu akwai masallaci da ake karantawa can, naje ina koyan addini. Abin da ya kamata kenan. Bai kamata ka koma garin ku a yadda ka taho ba, kamata ya ga ka koma da ilimi na addini da ilimi na rayuwa. To sa'an nan a nan zan yi amfani da wannan damar in yi kira zuwa ga shugaban mu na ita wannan makaranta ta Duhu Bamalli Polytechnic, daga cikin tsari da kuma ethics na ainihin educational institutions, wato cibiyoyin ilimi, shine kyautata kyakkyawar alaka tare da makwabtanta. A shekarun baya muka zo za mu yi wa'azi a cikin makarantar nan, jama'a ya kai shekara 15 yanzu ko 17 da ta gabata ko ma 18. Me ya faru? Saboda irin rashin kyautata alaka da mutanen gari, mutum daya shi ya tasiri akan kada a yi wa'azin. To sai ba a yi wa'azin a ciki ba, sai aka zo aka yi wa'azin a nan waje a kofar masallacin nan, sai na ce tur, me bambancin ba a yi a cikin ba an zo an yi a nan? Duk wa'azin da aka yi a cikin, ai a wajen kuma ya shiga cikin, kuma waɗanda ke cikin sun fito, wace bukata ce ta biya mishi? Ina ganin cewa ya kamata a tsari na masu ilimi da hankali, shugabannin jami'ar nan ko shugabannin wannan polytechnic su yi kokarin kyautata da kuma samar da ingantacciyar alaka da masallacin nan, domin masallacin nan yana ba su gudunmawa. Domin shi mutumin da ya zo ya karatu, jama'a, in ya samu kusa da shi ga wani na kara mai tarbiyya, to yana taimakon shi ne, amma a fakaice yana taimakon ita wadda ya zo ya koyi tarbiyya a karkashin ta. Kenan yanzu dukkanin ɗalibin da ya taho daga Gombe ya zo ya karanta accounting, sai ya koma ya haddace izu hudu na Alkur'ani saboda ya yi karatu a masallacin nan. Shin wannan ya kara masallacin daraja ne ko ita makarantar? Makarantar ce ta samu daraja. To ya kamata, ina ganin a tsari na cibiyoyin ilimi, a samar da kyautata alaka. A irin ni abin da na sani ma, ya kamata a ce akwai wata gudunmawa ta musamman wadda ita makarantar za ta rinka baiwa irin masallaci irin wannan, da makarantu na Islamiyya, da wasu dattawa, da wasu ainihin dagatai da makamantansu, waɗanda su ne ya kamata a rinka zama da su, suna ba da shawara lokaci zuwa lokaci. Amma in ya zama ana zaman ƴan marina tsakanin makarantar da wannan masallacin, to wannan ba zai haifar da makarantar ɗa mai ido ba, kamar yadda ba zai haifar da masallacin ɗa mai ido ba. Na haka abin da nake ba da shawara, idan su shugabannin makarantar ba su yi wannan ba, ku masu masallacin ku yi kokarin haka, ku kokarin samar da kyakkyawar alaka tsakanin ku da su, don ku nuna musu fa'idar naku ilimin a bisa irin nasu ilimin. Idan su nasu ilimin bai ba su tunanin su haka ba, ko kuma sun rakkana game da haka, sai ku fadakar da su. ku shirya committee, ku ce committee ne na masallacin anguwan nan, ya zo ya gaisa da ku ne akan a samar da wata kyakkyawar alaka da kuma zama wanda za a rinka taimakawa juna da shawarwari, domin daliban naku su ne mamunmu, daliban naku su ne dalibanmu, dalibanmu da suke nan su ne suke zuwa suke shiga makarantar, ashe kenan gaba ɗayan mutanen da muke alfahari da su mutane ɗaya ne, mu ne mabambanta, to ya kamata mu ma mu zama abu ɗaya. Waɗannan su ne shawarwari na da nake bayarwa. Sannan jama'a, yana daga cikin dalilan da ya sa muka yi ta faɗin cewa fa dama littafin nan karatun Darul Hadisi ne, saboda irin wannan ranar na san ba za a ji daɗin wannan sanarwar ba. To amma ya aka iya, dama haka muka tsara a bisa abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya nufi mu gudanar, abinda muke fata ku taya mu da addu'a Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara mana ainihin taimako, Allah Maɗaukakin Sarki ku kuma ya ƙara muku ainihin albarka akan haka. Daga cikin dalilan da ya sa ba ma barin wani wanda ba ɗan Darul Hadisi ba ya je karatunmu, dalilai ne waɗanda suke komawa zuwa ga yanayin wuri da kuma yanayi na tsari. Yanayin wurin da bai kai a ce an buɗe wa mutanen gari gaba ɗaya su zo ba, saboda wuri ne wanda yake dama kamar ainihin wato hall ne kawai na makaranta, to bai kai a ce a buɗe mutanen gari su zo ba. In muka buɗe, babu inda za a zauna, babu inda za a yi parking motoci, don haka kun ji muka sa wannan ƙa'ida. Na biyu, sai kuma gudanar da tsari. A tsarinmu muna son ya zama dakan ɗaka shi karɗaka tankaɗan bakin gado, duk wanda yake ɗan makarantar ne an san shi, ya sani, an san ba a da wani tantama a kan shi, ba don kowa ba, saboda kowa ya san dole ne yanzu duk wani al'amari a gudanar da shi a bisa tsari, saboda yadda zamani yake. Bai yiwuwa wannan makaranta polytechnic, saboda tana son duk mutane su samu HND, a ce kowa ya rinka zuwa, to kun ga matsaloli za su rinka faruwa. Wani ba zai shigo ba ne saboda ana practical na chemistry ko wani abu, zai shigo ne don ya ɗauke bokitin ko kuma ya ɗauke wasu chemicals ko makamantan haka. Don haka jama'a, muna masu yi muku godiya, amma muke ba ku haƙuri akan cewa daga yau insha Allahu ta'ala karatun hikima ya koma Darul Hadisi Salafiya insha Allahu ta'ala ranar Lahadi ƙarfe 10 zuwa ƙarfe ainihin 12 na rana. Dan dama akwai fiqhin sira din da ake shi kuma daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 9:30, sannan 9:30 zuwa 10:30 a tafi break. To sa'an nan sai kuma abin da ya shafi, saboda ɗaliban na Darul Hadisi, jama'a ku yi haƙuri, mu yi amfani da wannan kafar yaɗa bayanan naku, mu isar musu da saƙo. An sami canje-canje, shi ne karatun muciya ya koma Litinin da Talata. Duk ranar Litinin za a yi Kitabul Kaba'ir na Zahabi, ranar Talata kuma za a yi tafsiri da ake yi. Shi kanshi wannan tafsirin, akwai yiwuwar daga bayan sallah zai koma Darul Hadisi, a samu ɗan wani littafi ɗan ƙarami dai haka, domin mu gaskiya, saboda Allah, dukkan darussanmu mun fi so su koma Darul Hadisi ne, tsakani da Allah, saboda wato abubuwan galibin wasu darussa namu, jama'a, suna da alaƙa da ana yi ana bada references, muna sha'awar muna yin karatutukan a cikin littattafanmu, yadda in ta kama kawai sai a jawo wuri a ce kaga gashi, kamar soja ne yana bada practicals a gaban bindigogi, in yi sai ɗauko ya harba, in ya kama ya jefa wannan bam. Na fata an gane. Saboda haka gaskiya, saboda Allah, jama'a, mu yi wa shi kanshi wannan tafsirin na ainihin Hilali, za a iya komawa da shi cikin Darul Hadisi din, a samu wani tafsiri wanda yake mai sauki ne haka, wanda za a rinka yi musu idan bayan sallan ta kama, wallahu alam. Karatun muciya ya koma Litinin da Talata. Shi wannan karatun na wanda yake da lokaci ne, ba wanda yake da karatun aji a Darul Hadisi ba. Dan haka ɗaliban da suke ajin hariri na nahawu da sarf ba za su je karatun ba. To ranar Talatan nan ita dama ake yin ajin yahaya ila ajin karantar da ƙira'a. To yanzu an ɗauke wannan karatun na ranar Talata, ya koma ranar Alhamis insha Allah na yahaya ila. Ranar Laraba tana nan ƴan ajin Umar da Usman ne. Ranar Alhamis ita ce karatun ajin ainihin yahaya ila. Amma daga wannan Alhamis din ba za a fara ba sai Alhamis ta sama, saboda haka gobe ɗan ajin Usman ne suke da karatu, to su ma mun sa su off. GB ɗan ajin Yahaya Ola ne su ma an sa su off. To ranar Juma'a dama babu ainihin wani darasi wanda ni nake yi, to amma malaman da suke muku darasi to za su ci gaba da muku na gobe. Don haka ɗan ajin Abba Aji gobe za su je karatu. Wani aji ne na Alhamis kuma? Yawa Abba Aji ko? Akwai shi Alhamis dama? To shi kenan, kaga yanzu za ku iya zuwa kenan. Laraba da Alhamis ɗin nan za ku je, to daga nan ne sai ku sani an juwa ku kun koma Talata da Laraba, madadin Laraba da Alhamis. Sannan Juma'a kuma fa?
ba ma babu karatu to shikenan sai dai karatun mata na ranar juma'a da ake bayan sallar juma'a yana nan insha Allah ta'ala na yawa sai risala da asuba wannan mata na nan insha Allah ta'ala to jama'a waɗannan su ne bayanai to sa'annan sai wani sako wanda shi ma is a very strong message shine darul hadisi ta rufe daukan dalibai sai bayan shekaru 20 masu zuwa insha Allah ta'ala in kace to ni da na wasa wukata ban shigo darul hadisi kakkai na dama daliban darul hadisi da suka je suka bude makarantu a wani wurin sai ka je ka shiga dukkan ne su kuma sai su zo da irin tasu manhajiyar da irin nasu ainihin particulars din ku yadda haka tsarin yake shikenan sai kaga jami'ar Ahmadu Bello ita ta haifar da ta Maiduguri jami'ar Ahmadu Bello ita ta haifar da ta Sokoto jami'ar Ahmadu Bello ita ta haifar da ta Yola ita ta haifar da ta Bauchi ita ta haifar da ta Gombe ita ta haifar da ta Katsina haka ake so dan haka karkace in baka yi ABU ba ka shiga uku ka lalace sai ka tafi dan sojo ka je kai duk digiri ne ina fata an gane dan karkace in baka shiga darul hadisi ba a'a